الله حمدا جامعا لسائر وجوه المحامد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله منا تكين كراتون لتافين التاج الجامع للأصول هريان زمنا كان حديثا دموك كرن تاشي جيا موك تشيزامو بربيان شيد حديثا دكي باين سزوا يو غرغدن إيكو wanda yake cewa wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wa sallam rawahu al-imam malik wa ta'arwaita daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace na bar muku abubuwa guda biyu ba za ku taba bacewa ba matukan kun yi ruko da waɗannan abubuwan guda biyu littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka fadi a jiya wannan hadisin ma'anansa babu kokonto a ciki babu shakka ba za a taba bacewa ba matukan an yi ruko da sunnan manzon Allah da littafin Allah da sunnan manzon Allah babu shakka ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar mana na gado kamar littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma min haythul isnadi isnadin shi shi hadisin mai rauni ne ba wato Imam Malik ya kawo shi da hanyar balagat ne ya fade shi da sigan balagani to ko da yake babban malami Ibn Abdul Barri Abu Amr yayi kokarin ko Abu Umar afwan yayi kokarin isalin wannan isnadin to amma dai malamai sun yi masa munaza'a bazzar ma ya ruwaita hadisin al-hakim ya ruwaita shi cikin mustadrak da dama dai daga malamai sun ruwaita hadisin amma dai ana magana a cikin isnadin sa wannan yana daga cikin irin abubuwan da muka rika fadi wani lokaci kada daga jin hadisi a ce maka da'ifi ne shikenan ka ce bari mu yarda shi ba za a yi aiki da shi ba domin kaga babu shakka kin aiki da wannan hadisin bata ne mutum ya ce ba zai yi aiki da abin da wannan hadisin ya kunsa ba ai ya bace daga kan hanyar Allah subhanahu wataala ya bace daga kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko da yake kuma hadisin amma bai inganta ba sai ka cewa hadisi bai inganta ba baya nufin ma'anansa ma bai inganta ba zai yi hadisi isnadin shi bai inganta ba amma ma'anan da hadisin ya kunsa ma'ana ne ingantacce musamman ma hadisi daya so da yawa zaka iya samun sa ta hanyoyi daban-daban a wata hanyar ya inganta a wata hanyar bai inganta ba misali fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nari wannan hadisi ne mutawatiri amma daga cikin wasu hanyoyin hadisin a wasu hanyoyin ya inganta a wasu hanyoyin bai inganta ba misali in aka ruwaito maka wannan hadisin daga sayyidina Uthman ibn Affan misali koko aka ruwaito maka wannan hadisin daga Talha ibn Ubaidillah misali sai ka ce wannan isnadin bai inganta ba baya nufin kuma bai inganta daga Abu Huraira ba ko bai inganta daga Anas ibn Malik ba ko bai inganta daga Jabir ibn Abdullah ba ya inganta daga wajen wasu sahabbai amma kuma bai inganta ta silsilan wasu sahabbai ta isnadin wasu sahabbai ba so haka mujarradin cewa hadisi bai inganta ba yana nufin galiban isnadin da aka ambata hadisin a ciki wane zuwa wane zuwa wane akwai magana a wannan isnadin zai yi kuma yazo kaman ala sabilil misal Abdullahi ya faɗi magana sai Abdurrahman da Abdurrahim suka ji maganan daga wajensa sai Abdul Malik da Abdul Quddus suka ji daga wajen Abdurrahman shi Abdul Malik ya ji daga wajen Abdurrahman Abdul Quddus ya ji daga wajen Abdurrahim amma Abdurrahim yana da rauni yana da yawan mantuwa koko yana waham ko yana tadlisi koko a yana faɗin magana ma ba haka ba to kaga wannan hadisin daga Abdul Quddus zuwa Abdurrahim zuwa Abdullahi bai inganta ba amma kuma wannan hadisin daga Abdul Malik zuwa Abdurrahman zuwa Abdullahi ya inganta ina fatan muna fahimta hadisi ɗaya ne amma inda za a kawo shi da wancan isnadin za a ce ba ingantacce bane
amma kuma da wani isnadi daban ingantacce ne, ko ko ya zama a hadisin gashi isnadin sa ɗaya ne kaman wannan hadisin na Imam Malik, galiban dai isnadin shi ta hanyar Imam Malik ne, ko dai kaman yanda nace Abu Umar ya kawo wani isnadin, to amma bai kuma inganta ba da wannan isnadin saboda mursali ne. To amma ma'anar da hadisin yake dauke da shi, ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama sun tabbatar da wannan ma'ana. Saboda haka zamu ce eh hadisin bai inganta ba, amma kuma dole ne ai aiki da shi. Saboda Allah ne ya ce ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ga makamantan waɗannan da dama wanda suke nuna cewa dole ne ayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dole ne ai aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar ma al'umma, ya koyar wa al'umma wannan abin. Saboda kaga koda wannan isnadin bai inganta ba, ta wancan fuskan maganan ya zama ingantacce kenan. To mafi yawan al'umma na san galiban muna irin wannan maganan a baya, dukkan mutanen da ake kiransu ahlus sunna wal jama'a kowannen su yana da'awa cewa lallai abin da yake kaifa shine tamassuki da kitaballahi wa sunnata rasulihi, shine yake rike da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba wanda zai yadda ya ce abin da yake kai din nan sabanin kitaballahi wa sunnata rasulihi ne. Amma galiban abin da kan faru shine zai yuyu wani ya fahimci wani abu daga littafin Allah wanda shi wani bai ga hujjan ba a wannan wajen, ko kuwa amma matsala ɗaya ne, amma sai ai sabani, wannan sai ya fahimci abin ta wata fuska, wannan ya fahimci abin ta wata fuska, kaga dukan su ba wanda za a ce yana aiki da littafin Allah ɗaya baya, dukan su da littafin Allah suke aiki, amma wannan ga abin da ya fahimta, wannan shi kuma ga abin da ya fahimta, ko kuwa hadisai su zo wannan shi ga abin da ya ruwaita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan kuma ga abin da ya ruwaita daban, wannan dai magana ne da mun saba yin shi sosai, ko ko a'a wani ya ce zai aiki da mafhumin hadisin ne, wani ya ce a zai aiki da mantukin shi ne, wani ya ce zai aiki da zahirin ibara ne, wani ya ce zai aiki da ishara ne, to anan ne akan sami sabani, sai ka ga wasu malamai sun saba da wasu malamai, kuma dukansu babu wanda ya saba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na bada misali jiya wajen karatun Qur'ani, wanda yake kirkiri mutane biyu sun karanta Qur'ani daban-daban, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowa karatun shi daidai ne, kuma haka Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani din. An Zaid ibn Arqama ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahduhuma a'zamu min al-akhar kitabullahi hablun mamdudun min as-sama'i ila al-ardi wa itrati ahlu baiti wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawda fanzuru kayfa takhlufuni feehima rawahu at-tirmidhi wa muslim. Arwaitu wannan hadisin daga Zaid ibn Arqam, yace manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi, yace na bar muku abubuwa guda biyu wanda ba za ku taba bacewa ba, matukan kun yi riko da su, littafin Allah wanda yake wannan littafin Allah igiya ne wanda aka zuraro shi daga sama zuwa ƙasa, da kuma iyalaina zuri'ana mutanen gidana, wanda yake a mutanen gidana zuri'ana ba za su taba rabuwa ba da Qur'ani littafin Allah da iyali na zuri'a na ba za su taba rabuwa ba har sai sun zo sun gamu da ni a bakin wannan tafkin na Al-Kautsara. Saboda haka ku duba ku ga ya za ku kula min da zuri'a na iyalan gidana, ya za ku khalifance ni, ya za ku wakilce ni cikin zamantakewan ku da iyali na mutanen gidana. An ruwaito wannan hadisin daga Sunan Tirmidhi, kuma ya zo a cikin Sahihu Muslim. Wannan hadisin yana cikin kamar yadda na ce ya ma fi hadisin jiya inganci, ya fi shi wancan kitaballahi wa sunnati min haisul isnad. Kitaballahi wa huwa hablun mamdudun baina samai wal ardi wa itrati ahlu baiti lan yatafarraqa hatta yarida alayya al hawda fanzuru kayfa takhlufuni feehima. Wannan hadisin ya fi wancan hadisin inganci, dan ga yanan har a Sahihu Muslim ma an ruwaice shi, kuma yana dauke da karatu mai muhimmanci kwarai, wanda yake nuna mana cewa wato soyayyen zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, soyayyen iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farilla ne akan al'umma, wajibi ne. A manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Abdullahi ibn al-Abbas, mahaifin sayyidina Abdullahi ibn al-Abbas, ya taba zuwa ya same shi ya ce, ya Rasulullah, kaga mutanen Quraysh idan ɗayan su ya gamu da ɗaya suka gamu da junan su sai su tama junan su far'a da murmushi da girmamawa, amma in suka gamu mu dangin ka mutanen gidanka sai su bata rai. Yace sun aikata wannan? Yace eh. Yace to wallahi na rantsa da Ubangijin da ya aiko ni da gaskiya, ba ɗayan su da zai shiga aljanna sai ya so ku dan Allah kuma dan soyayya na. Saboda haka dole ne a so iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, dole ne a so zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alƙawari ba za su rabu ba da alƙur'ani da zuri'an sa, ba za su rabu ba har su gamu da shi a bakin haudin Al-Kautsara. Zai yu a ce a to ai ga wani jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, amma ga wani abu da yayi wanda ya saba da abin da aka sani. To idan haka ya faru me yuwa ne, ba mu kore yuwan haka ba, amma jamhurin su watan daukacin su zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za su saba. Duk lokacin da aka ce maka ga sabani, ga inda zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga abin da suke gani cikin mas'ala, ga kuma abin da wanin su yake gani cikin mas'ala, to in dai daukacin su abin da suke gani kenan, to sai kai aiki da abin da suke gani, saboda lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawdha. Amma baya nufin cewa ɗaiɗaikun su ba za a sami kuskure daga wajen ɗaiɗaikun su ba, don su ba ma'asumai bane. Wannan shine fassarar da mafi yawan malamai suka yi, wanda yake kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin bada labarin shi da abubuwan da za su faru wannan, watan ya san cewa bayan sa zuri'an sa za su sami tsangwama ƙwarai da gaske daga wajen wasu mutane, saboda dalilai na siyasa za su tsangwami zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muke faɗi, an kai lokacin da gara mutum ya ce shi jikan Abu Lahab ne, tunda dai shi ma ta gidan ya fito, shi ma ta Banu Hashim din ne, an tambaye shi wane ne kakan shi, ya ce jikan shi jikan Abu Lahab ne, da ya ce shi jikan Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. Duk an yi wannan a tarihin Musulunci, wanda sun gamu da tsangwama da wahalarwa da azabtarwa da ittihadi da nau'o'in dai azaba kala-kala ya faru a cikin tarihi, har kafin aka zo aka sami waɗanda suka yi masu adalci suka aje su a matsayin da ya dace da su. Don haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ma iyalan gidansa, ya yi ma zuri'ansa damana cewa daukacin su ba za su taɓa sabawa da abinda Al-Qur'ani yake kai ba, duk inda ka gansu to nan Al-Qur'ani yake. Wannan hadisin zai yiwu ya zama a zahirin shi kaman yana ayyada fahimtan masu inkari ga Ahlus Sunna wal Jama'a, cewa to idan haka ne, me yasa ba za a je a bi koyarwan masu inkari ga Ahlul Baiti ga Ahlus Sunna ba, wato kamar misali wanda ake ce ma Shi'a ko wanda ake ce ma Rafida da sauran irin waɗannan. To bambancin shine su Rafida musamman Isna Ashariya, su ba wai itrati Ahlul Baiti ne suke rike da su gaba ɗaya ba, a'a sun dai rike mazhaban wani sashi daga Ahlul Baitin din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, amma kuma sun bar wani sashi mai girma. Domin misali yanda sayyidina Hussein Allah alaihi salam yake jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, haka sayyidina Hassan yake jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yanda Aliyu Zainul Abidin yake jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Muhammadul Baqir yake jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Ja'farus Sadiq yake jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, haka kuma Zaid ibn Ali shi ma yake jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To amma sai ya zama kila su wasu sun rike wani barayi na waɗannan mutanen jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sun bar wani barayi na farko kenan. Na biyu kuma sun rike su amma ba dole suna kan abin da su suke kai ba. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana ne mu tsaya akan abin da wannan itratin nashi zuri'an nasa suke kai, ba ya ce kawai mu rike su da soyayya ko da za mu saba da abin da su suke kai ba, suna wani abu muna wani abu daban ba. Wannan dai hadisan gaba daya suna koyar da mu littafin Allah, sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to duk inda suke nan shirya yake. Duk inda ka sami littafin Allah, ka sami sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka sami itra iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to duk inda ka sami wadannan abubuwan sun hadu, to nan ne shirya yake. Kuma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fadi, ba za su taba rabuwa ba har su same shi a bakin Al-Kautsar, cewa kitaballahi wa huwa hablun mamdudun baina samai wal ardi, yana mana nuni da cewa duk wanda ya ruko da littafin Allah kaman kai tsaye yayi ruko da Allah, domin littafin Allah maganan Allah ne, watan catalog ne da yake koya ma dan adam ya zai yi da dan adam din kansa, ya zai yi da kansa, domin Allah subhanahu wataala da ya halicci dan adam a bayan kasa, shi ya san me yafi dacewa da wannan dan adam din, saboda haka ya bashi alqur'ani dan ya koya masa ya ya kamata ya rayu. Saboda haka duk mutumin da ya zabi ya rike alqur'ani, to ya zabi ya rike fitra, ya zabi ya rike wannan alakar kai tsaye ta tsakanin mahalicci da bawansa, ya zabi Allah subhanahu wataala da kansa ya zama jagoransa, ya zama mai masa jagoranci a rayuwarsa, gurgudan kuma yanda mutum ya bar alqur'ani, gurgudan yanda ya bar wannan fitra din. Kuma so da yawa an kance rike qur'ani, mutum ne da hankalinsu yana tafiya zuwa wajen masalolin hudud, kila a zo a je a shari'a barawo a yanke masa hannu, mai zina a jefe shi, waɗannan na'am suna cikin alqur'ani, suna cikin karantar alqur'ani, amma ba su kai ɗaya bisa dubun karantarwan alqur'ani ba. Shi qur'ani ba manufan shi a yi sata a yanke hannu bane, manufan shi a ji tsoron wannan haddin kar a yi sata ne. To kuma in an biyo koyarwan alqur'anin ba ma za a yi satan ba. Shi yasa kamar yadda nake yawan faɗi a gurare da yawa, duk daga waɗannan hudud ɗin an shirkiɗa su, wanda ya kaza hukuncin shi kaza, wanda ya kaza hukuncin shi kaza, da ƙyar ka sami wani laifin da za ka iya kawo mutane hudu a hadisi ingantacce wanda suka yi a zamanin manzon Allah, da wahala ka ce ga mutane hudu sun yi sata an yanke musu hannu. Saboda mene? Saboda an gina su akan ainihin tarbiyyan alqur'ani mai girma. To tunda an gina su akan tarbiyyan alqur'ani mai girma, ba kasafai za a iya samu. Wasu daga cikin malamai ma suna ganin wanda suka yin ma, misali wanda aka yi tabbata yayi sata an yanke masa hannu, shi ma in ya tabbata, misali shi ma an yi ne domin a koya wa jama'a, wanda ya zina aka jefe shi an yi ne domin a koya wa jama'a haddin zinan, don inda ba a yi haka ba, da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa ma zuwa ga Allah, mutane ba san yaya za a yi jifan ba in an ce a yi jifa. To shi yasa Allah ya sakhara, ya kaddara a cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a sami wanda za su yi wannan, a tsayar musu da wannan hukuncin. Dan haka dai wajibi ne mu koyi, ya zamu yi mu koma zuwa ga alqur'ani. Kuma in muka kula zamu ga alqur'ani gaba daya kira ne zuwa ga, kamar yanda wani malamin mu yake cewa qur'ani gaba dayan shi abu uku ne a ciki: tauhidi, gyara zuciya, kyautatawa kaunu. Wata an ce kyautata ma kaunu, kyautata ma dan uwanka, kyautata ma garin da kake zaune, kyautata ma kasan da kake rayuwa a bayanta, kyautata ma dabbar da kake mu'amala da ita, abinda ake ce ma dai imara, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Wannan isti'mar din da Allah subhanahu wataala yi ma dan adam, ya sa shi don yi umran din kasa. To wannan tauhidin da tazkiya, gyaran zuciya da umran, in ka kalli alqur'ani gaba daya za ka ga abin da yake magana a cikin sa kenan, wallahu a'lam. Saboda dai dole ne mu koma zuwa ga ta'ammulin alqur'ani da aiki da abin da qur'ani ya kunsa. Kuma abin mamaki shine mutane ana ta rigirgin haddace alqur'ani a zukata, ana ta rigirgin gasan rubuta alqur'ani, babu kalan adon da ba za ka sami alqur'ani mai wannan adon ba, har da ruwan gol an rubuta, amma an kasa rubutawa da ruwan zuciya. Watan ba irin abin da ba a rubuta alqur'ani da shi ba, ya zama abin ado a gidaje, ya zama abin ado a motoci, ya zama tahasin a jikkuna, amma ya kasa zama aiki, ya kasa zama a cikin zuciyar mutane. Wanda yake kuma zaman shi a cikin zuciyar mutanen nan shine manufan Allah subhanahu wataala da sauke wannan alqur'ani. Waɗannan duka abubuwa masu kyau ne, amma mafi kyau yawan haddan alqur'ani, yawan ta'ammul karanta shi, yawan kamar yanda muka sani Allah ne ma da mai umurni da tadabburin qur'ani, ko afala ya tadabburuna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Amma mafi muhimmanci dai shine aiki da abin da alqur'anin ya kunsa, wallahu a'lam. Fanzuru kaifa takhlufuni fihima, ku duba ku ga yaya kuke mu'amala da waɗannan abubuwan, ya kuke mu'amala da alqur'ani, ya kuke mu'amala da zuri'ana. To in kuka ga wannan, to shine zai nuna muku yaya alakan ku da ni gurgudan alakan mutun da alqur'ani da aikata shi da tabbaka shi da kasancewan halshen shi ratab da karatun sa gurgudan girmamawan mutun da soyayyen shi ga zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to gurgudan yanda zai tabbatar da cewa yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fanzuru kaifa takhlufuni fihima ana anas qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أرويت وانا حديث دقاء سيدنا أنس بن مالك الله يكرم مصير دا يتشي من ذا الله تلا دا من شاء الله استبتع قريش يتشي يا بني يا دانا idan ka iya ka wayi gari ka kai yamma a zuciyanka babu cutarwa ko damfara ko bakin ciki da wani bawan Allah ba wani mummunan kulli a zuciyanka akan wani to ka aikata li ahadin ba li muslimin ko li sahabiyin li ahadin ka aikata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya dana wannan yana daga sunnana wanda kuma ya raya sunna na ya so ni wanda ya so ni kuma ya shiga aljanna wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin hadisai daidaiku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbansa da sunan dansa saboda Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi wa aulabil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum shi annabin mu'minai ne ba babansu ba to amma bunayya anan na tausayi ne da jin kai kaman kaga yaro kace dana na tausayi da tarahu kuma musamman shi Anas ibn Malik tun yana karami bai kai shekara 10 ba ko bai fi shekara 10 ba yake cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mahaifiyansa sayyidatuna Ummu Sulaym bintu Milhan ta kawo shi wajen manzo Allah tun farkon zuwan shi garin Madina tace ga Anas ibn Malik nan na bar shi ya zama mai maka hidima to shi khadimin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam cikin gidan manzo Allah tun zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina har ya koma zuwa ga Allah to kaga ta nan ma ya zama watan ya cancanci wannan tasmiya din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yake a wani qira'a an karanta annabi wa aulabil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahum ko to kaga wannan ma ubuwar ana nufin ubuwa ce ta tausayi ta jin kai ta rahma ba ubuwa irin wannan wanda ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ba yace in zaka iya rayuwa baka kullatan kowa wannan hadisin zai tuna mana hadisin wancan bawan Allah ko wanda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace masahabbansa yanzu za ku ga dan aljanna zai shigo ta wannan kofar ya nuna masa wata kofa yace yanzu nan dan aljanna zai shigo ta kofar nan ana zaune sai ga wani mutum ba kauye ba amma san shi ba duk musahabbai sun kura ido suna jiran su ga sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ko irin sayyidina Uthman ko sayyidina Ali waɗannan dai manyan sahabban ko waɗanda aka sani da hidima cikin hidiman manzon Allah irin sayyidina Bilal irin sayyidina Ammar ibn Yasir da makamantansu sai suka ga wannan ba kauyen da ba amma san shi ba ko da wasu riwayoyi sun faɗi wani ne daga cikin sahabbai amma dai riwayoyi ne wanda akwai tambaya akan su mafi inganci dai ba wanda ya faɗi wane ne wannan mutumin da ya shigo din rajulun ne kawai sai ya shigo takalman ma ya cire su a hannu ya sakala su a kafada ya ja su haka ya sa su a kafada dan ka san dai mutumin kauye ne sosai ya shigo ya zo ya sami wuri ya zauna sahabbai suna ta kallon shi wannan yanzu kuma shine dan aljanna da manzo Allah ya albishir zai zo da ya tashi a bayan an bar wajen sai sayyidina Abdullahi ibn Amr ibn al-As sai ya bi shi gida yace wallahi da Allah ina roƙon ka sauke ni a gidanka domin mun yi sami sabani ne da mahaifina kuma yayi fushi da ni ya kore ni a gidansa shi nake so dan zo in zauna tare da kai na wasu kwanaki yace to ba komai ga wuri nan ka shimfida kai maka kwanta ni ma yanda nake shimfida in kwanta shikenan sayyidina Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya shimfida yana jira ya ga wai me mutumin nan yake yi ya sami wannan yabon daga wajen manzon Allah ya sami wannan kyautan ya sami wannan albishir din shikenan mutum ya juya ya kwanta bai farka ba sai da akai kira a salatu sai dai kawai in ya barka yi miƙa ya tasbihi ya juya wani barayi har sai da kira a salatu sannan ya tashi ya miƙa ya addu'a ya je ya alula ya wuce ya tafi masallaci gobe ma ana nan ya dawo yana zuwa yayar da kayan shi kawai ya kwanta ba shi ya tashi ba sai a salatu sai na Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ce har ya kusa ya fitine ni ya sa min fitina cikin addini na wato in fara kokwantar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace amma sai na daure rana na uku akai haka a dai rana na uku kawai na tashi zan tafi nace mashi to ni dai wallahi ga gaskiyar magana dama ba wani sabani da nake da shi da mahaifina abin da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana albishir kai dan aljanna ne shine nazo in ga wai me kake yi ka sami wannan kyautar wajen manzon Allah yace to ni wallahi ba abin da nake banda wanda ka gani ba abin da nake banda abin da ka gani ban san ina wani abu special ba to ya juya ya tafi sayyidina Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As yace sai dai baya ruko da kowa baya ruko baya kullata baya bakin ciki da kowa daga cikin bayin Allah gairan annahu la ya'milu hikdan li ahadin baya riko bakin ciki ko gaba ko kiyayya ko fushi da kowa cikin bayin Allah saboda haka yace to da wannan rashin bakin ciki ko kiyayya ko hasada ga wani daga cikin bayin Allah da wannan ya sami wannan abin da ne samu zamu wadata haka ne insha Allah sati mai zuwa zamu dawo ko da yake sati mai zuwa bana ne ina da tafiye-tafiye da yawa kuma zuwa kasashen waje kuma zasu shafi wasu daga cikin zasu shafi weekends so weekend mai zuwa dai ina da tabbas bana kasa insha Allah sauran kila mun na dawo ko haka Allahu a'lam muna fatan addu'an ku Allah ya dawo da mu lafiya na'am maulana na'am hadisin da wasu malamai sun ce soyayya ne kawai amma zahirin hadisin bai nuna soyayya bane kawai ya nuna koyi da abin da suke kai wato koyi anan abin da ake nufi ba wai ka rike wani iyalin gidan manzon Allah guda daya kace zakai koyi da shi ba wannan ma kai gurgudo a ba laifi amma abin da ake nufi in aka sami zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daukacin su abin da suke kai to ka bi wannan abin da suke kai din na bada misali nace da za a ce ga mutane sun kasu kashe biyu iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga fahimtan su akan abu ga yanda suke aikatawa wasu kuma daban ga fahimtan su ga yanda suke aikatawa to ka bi abin da iyalin da zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bi suke aikatawa shine aiki da wannan hadisin na sahihu muslim an fahimce ni na'am wa alaikum assalam haka ne ya ce kaman salati da ake yin an yi salati a hada da sahabban manzon Allah bayan an kawo iyalan gidansa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ko wa alihi wasu na cewa a kara wa sahbihi wasu sun ce kuma kara sahbihin nan kai bai inganta ba in ana nufin inganci daga wajen manzon Allah ne bai inganta ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani hadisi koda wanda zai dan iya karbuwa mai rauni amma zai dan iya karbuwa wanda yace ai masahabbai salati babu shi amma hadisai sun ce ai ma'alayen manzon Allah iyalan gidansa salati amma lokacin da mauja ta inkari ga sahabbai ce karfi ka san mauja ko guguwa amma dai mauja shine abin ruwa to amma mu dauka guguwa guguwar inkari ga sahabbai ce karfi a bayan zama a kaman wuraren zamanin tabi'ut tabi'ina to malaman musulunci na ahlus sunna wal jama'a sun yi ijma'i dole ne a rika kara wa sahabihi dan da shi ake gane mutum masoyin sahabban manzon Allah ne ko makiyin su ne ko a ce yana cikin alamomin da ake ganewa da shi to saboda haka idan misali mutum inda yake waje ne dake da wannan fitina din kuma yana bukatan a fahimci mutum din to yana bukatan karawa wa sahibi domin ijtihadi ne na malamai kuma sun yi ijma'i akai a wannan lokacin kuma ka san dai ijma'in al'umma da matsayin shi a wajen malaman musulunci amma ba wai hadisi ne ko aya yayi umurni da ayi masahabbai salati kaman yanda yayi umurni ayi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba na'am mutum ne ya je masallaci sai ya samu ana sallan isha'i kamar karfe 7 a wannan lokacin da muke ciki yanzu na dai gane ma'ana dai ya halatta ayi sallan isha'i karfe 7 shine kawai a wannan lokacin domin zamani na canzawa lokaci 7 ma dare ya riga ya shiga sosai wani lokaci kuma lokacin 7 kila rana ke fadawa ya halatta a wannan lokacin da muke ciki 7 shafak ya bace matukan shafak ya bace lokacin isha'i ya shiga ina fatan an fahimce ni to amma abinda ake so shine a bari a tabbatar shafak din ya bace musamman ma ita isha'i malamai da yawa sun tafi akan cewa jinkirta ta shine abinda aka fi so saboda hadha waqtu halawla an ashqa alaikum na farko na biyu kuma kasancewan duk sallan jama'a to an fi son jinkirtawa akan gaggautai in dai cikin jama'a za a yi to an fi son a dan jinkirta saboda lokacin ya shiga sosai tukuna babu kokonto sannan sai a yi saboda kan aga shafak ya bace alhali kila a bayan gidaje ya bace wallahi ala na'am menene hukuncin kawai tambayan da ya kamata ya kasance menene hukuncin zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne mai aibata su zai iya zama fasiki zai iya zama zindiki amma ba zai zama kafiri ba saboda aibata su ba za a fita musulunci saboda zagin sahabbai ba amma za a sifantu da sifan fasikanci ko zindikanci ko fajirci ko dai duk sauran nau'o'in sunaye na kaskanci amma ya danganta da me aka aibata din misali uwar mu'minaina na Aisha Allah ya kara mata yarda mun sani iyalin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wasu suna aibata ta suna fadin magana mare kyau akan ta fadin magana mare kyau na zagi akan ta bai fitar da mutun daga musulunci ba amma inda abinda Allah ya barrantar da ita ya kutar da ita ya wanke ta akai din nan na cikin suratu An-Nur ko inda mutum zai zo ya zarge ta da wannan abin to a wajen mafi yawan malamai ya kafirta saboda ya ba wai ya kafirta ne saboda ya zargina na Aisha ba an fahimce ni ya kafirta ne saboda yayi inkarin Qur'ani ka fahimci karatu ba mujarradin zargin duk da babban laifi ne shine dalilin kafirtan ba a dalilin kafirtan shine inkarin maganan Allah subhanahu wataala to amma kuma wasu malamai suka ce ai har anan ma bai kafirta ba saboda maganan Allah ba shakka Allah faɗa amma zanniyud dilalati ne ayar so da haka zai yuyu ya zargin amma ya tawili wannan karatu ne shi ma mai faɗi to idan ya ce shi ba yana inkarin Qur'ani bane amma Qur'ani ai bai fito ya ce ba a yi kaza kaza haka misali yana kokarin ya tawilin Qur'anin ne koda akan kuskure idan ba shakka akan kuskure mutum zai faɗi wannan to amma bai kafirta ba saboda tawili an fahimce ni wannan wani sarkakiya ne amma a kallon wasu malamai ne shi ma wannan ba wai mafi yawan malamai sun tafi akan mutlaki matukan mutun ya zargina na Aisha Allah ya kara mata yarda da abinda Allah ya barrantar da shi daga shi ya kafirta saboda ya ƙaryata alqur'ani Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki to su kuma sai ce wasu ne sai ce maka ai ifki ba ana nufin ƙarya bane ana nufin maganar da bai dace bane to kaga tawili ne wannan ka gane wallahu alam wannan maganar ita ne muke ta yi mutane da yawa ba su fahimta ba ina ta bada misali idan ka zo ka sami mutum barawo yayi sata ya sace dukiyar mutane, yayi musu fashi har ya yayyanke su ma ya ji musu ciwo. Sai ka sami mutane sun kama shi, sun sa masa taya, za su watsa masa fetur su kona shi. Sai ka ce ai ko kadan bai kamata a kona shi ba, in kana da iko ka hana, ka cire tayan, ka ja shi zuwa inda za a yi mashi hukuncin da ya dace da shi. Baya nufin kana yarda da satan da yayi a wajen masu hankali, amma wajen mahaukata za su iya cewa wannan yana supporting din barawo ne, ko ya yarda ai sata ne, to kuma ba mahaukaci ba za a gina hukunci da shi ba. Ina fatan ka fahimce ni. Wannan abin da kai, abin da kake nufi, eh yayi laifi, amma laifinsa ba hukuncin shi konawa da taya bane. Nan ne muke samun sabani da mutane da yawa. Na'am, abin laifi ne, abin bata ne, amma wannan batan ba hukuncin shi kafirci bane. Zai ya zama ka wani abu daban ya zama ya kafirta mutum, amma dai ba wannan ba. Ka gane? Ba wannan ba. Mujarradin a ce wani ya zagi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan maganan ba zai kafirta mutum ba, amma zai mai da shi fasiki, zai mai da shi zindiki, zai mai da shi korarren sheda, zai mai da shi abu da yawa rafizi, amma ba zai mai da shi kafiri ba. Allah ubangiji ya ganar da mu. Na'am. Na'am, man ka. Ya tambaya yaron da bai balaga ba da yarinyar da bata balaga ba, za a iya hada su aure kwarai? Ba abin da zai hana. Amma ka san menene balaga tukuna? Nan ne iskalin yake. Mutane da yawa sun dauka balaga shine kaiwa shekara 17. Wannan ko kadan ba daidai bane, yana daga cikin common mistake a musulunci da mutane suke yi. Shi balaga shine ɗayan alamomin balaga din nan ya bayyana ga mutum. Idan har ba su bayyana ba yaro har ya kai 17, ko ɗayan su bai bayyana ba, to ya balaga. Ba wai kaiwa wannan shekarun 17 ko 18 shine balaga ba, a'a, idan ɗaya daga cikin waɗannan alamomin da aka sani ba su bayyana ba har wannan shekarun, to balige ne. Cewa in an hada yaran da ba su balaga ba aure ba laifi bane, baya nufin ina recommending ayi. Da wani lokaci karatu sai mutum ya dinga gwari-gwari, baya nufin ina recommending ko na yarda ko ina so ko kadan, ban ganin shi abin da ya dace. Amma a shari'ance babu laifi, ba a saba ma shari'a da wannan aikin ba. Amr ibn al-As da yanzu na faɗa hadisin ɗansa Abdullahi ibn Amr ibn al-As, nace ya je gidan wani sahabi kaza kaza ko ya kwana, to shi wannan baban da ɗan tsakaninsu shekara 11 ne, da baban da ɗan da shekara 11 baban ya girmi ɗan, ka gari aƙalla ba shakka an masa aure yana 10 kenan ko ƙasa da 10. Wannan ijma'an babu saɓani tsakanin malamai akan wannan. To amma zamani na canzawa, yanayin al'umma yana canzawa, wasu dalilai suna sa irin waɗannan abubuwan za su iya dacewa a wani zamani, ko mu ban sani ba ko har yanzu ana yi, amma dai ni na san shekara 10-20 na taɓa zuwa mun je mu gaida wani ango an yi aure, irin mu ga gida da sauransu irin wannan a ƙauye. To da muka je sai muka shige cikin gidan, muna ƙanana da iyayenmu, sai suka ga ɗakin amarya, suka yi addu'a, suka yi abin, ina angon, aka ce a kun baro shi a waje, ce a'a a waje, ce ba ku ga yara suna wasa da Boris ba irin wani motan, ce ai shi ne angon. To ba zan tuna ba dai, amma na tabbatar a lokacin bai wuce irin 12-13 nan ba, yana ta wasan shi da Boris a kofar gida, shi ne angon. To kuma haka ake yi a lokacin, kuma a zauna lafiya ba wani damuwa, yana da nashi advantages ɗin, amma dai disadvantages ɗin shi a zamanin da muke ciki sun fi yawa, wallahu alam. Na'am. An mene? Yaro ƙarami kamar ɗan shekara nawa? Eto, idan nafila ne ko a mazhaban malikiya babu komai, idan nafila ne watan ya inganta a hadisi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo wajen sa wasu mutane sai hadisin Bukhari da Muslim ne sai suka nemi suka shiga musulunci da suka shiga sai suka nemi to wa zai limance su yace to wanda yafi su sanin alqur'ani yafi su haddace wani abu daga alqur'ani su sashi to wanda suka sa a ciki sai ya zama bai ma kai yace kuntu gulaman na hastul huluma watan bai kai shekarun balaga ba ma kuma shine limamin su a lokacin amma dalili shi kadai ne yake da haddan wani abu daga cikin alqur'ani to dalilin haka ne malaman mazhabin malikiya kenan suka ce dalilin da yasa haka ko a ce jamhurin malamai ma suka ce dalilin da yasa haka saboda shi kadai ne yake da abin da zai iya jan su dan haka tunda dai ya inganta hadisi to a sauko daga farilla a bada dama ai irin wannan anafila banda farilla tunda dai gashi a hadisi to wasu kuma sai su ce a tunda dai ya inganta hadisi ko a farilla ma za a iya yi amma dai jamhurin malamai sun tafi akan cikin sharuddan limanci shine shi kanshi limamin ta zama ta wajaba akan sa sallan da zai ji limance ka a ciki amma dai ke nafila dama ban maganan wajibci bane shi yasa aka ce babu komai ka bi ko da yaron da bai kai wannan shekarun ba na ya tambaya kan wane ne ya kawo gadan Bilkis wanda Allah ya kawo kissan shi a cikin suratul Naml ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin qala ifritu min aljinni ana atika bi qabla an takuma min maqamika zuwa karshe wato ya tabbata ga yana alqur'ani qararar qat'i ne cewa ba wannan ifritun watan bakin aljannin ya kawo ba wannan kan alqur'ani ya tabbatar amma qur'ani bai faɗi wane ne ya kawo ba yace qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuka falamma ra'ahu mustaqirran indahu haka zuwa karshe to ashe allazi indahu ilmun min alkitabi abinda za a fahimta kadai shine daya ne daga cikin yan fadan Sulaiman malaika jibril ko ba daya bane daga cikin yan fadan Sulaiman sai dai Allah ya aiko shi ne dan yazo ya shiga cikin mutane kama na mutane ya zama daya daga cikin yan fadan Sulaiman amma zahirin ayan yana nuni da cewa wanda ya kawo daya ne daga cikin yan fadan so daga nan qala allazi indahu ilmun alkitabi amma wane ne wannan mutun ne aljani ne rauhani ne Allah bai faɗa ba amma malaman tarihi ta Qur'ani tarihi da mufassirun da malaman Isra'iliyat suna cewa wani bawan Allah ne sunan shi Asif ibn Barhaya kuma ya kawo ne ta wani hanya na roƙon Allah da ismuhul a'zam wanda Allah ya sanar da shi wanda yake cewa allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta wa haka zuwa karshe to irin wannan sunan Allah ya sanar da shi ya nemi Allah ya kawo gadan da irin wannan ikon na Allah kuma Allah ya kawo wallahu a'lam wannan tarihi ne ya inganta bai inganta ba bamu sani ba shi dai abinda Allah yake gaya mana wani daga cikin bawan Allah ya kawo gadan daga cikin bayin Allah ya kawo gadan kuma ba a bukata na ni da kai sai mun bincike mun san wane ne wannan bawan Allah Allah ya gane da mu na
kamar matan da muke gina su ba su ba su ba su
ya ce matan manzo sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti matan manzo sallallahu alaihi wasallama suna cikin ahlul baiti a ma'anan shi mai fadi shine ake cewa ahlul baiti nuzulihi tun daga nan ma a qur'ani inna ma yuridullahu liyuhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira kuma kowa ya san da iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake yi a wannan magana amma in an ce ahlun nabiyyi iyalan manzon Allah da ake amfani da alu wannan yana daga cikin wani gwanin ta larabci da na taba magana irin shi a cikin tafsiri ahlu ba ga haba banan ba ahlu ko to kaga an ƙara fadin iyalin kenan da aka batar da haba ban ya koma madda alu to an ƙara dayyakawa kenan kaman da irin suna dhaha nadhaha rashaha rashaha qata'a qatafa haka irin waɗannan da mun taba misalin su to kaga alu wasu zababbu ne a cikin iyalan gidan to aka ambace su to ana nufin iyalan waɗannan gidajen guda hudu alu aliyin alu ja'farin alu abbasin alu aqilin waɗannan su ne alul baiti su ma a cikin su akwai zababbu su ne tsatson manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na jinin sa su ne wasu suke ganin su ne ainihin itrati dalilin haka kuwa abin da ya inganta a hadisi lokacin da ayan nan na fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zai yi mubahala da nasara mutanen najran saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kira iyalansa فقلت تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين تو da ya tashi kiran mutanen da zai kira sai ya kira sayyidina ali da nana fatima da sayyidina hasan da sayyidina husayn su kadai bai kira kowa bayan su a matsayin su ne iyalansa su ne abna'ana wa abna'akum wani su ne abna'ana da nisa'ana da anfusana din to a dalilin haka wasu malamai suka tafi akan tsatson waɗannan kadai su kuma su ne ainihin tsantsan ahlul baiti amma gaskiyar magana mafi fadi in an ce ahlul baiti ana nufin iyalan waɗannan gidajen guda hudu iyalan aliyu iyalan ja'faru iyalan aqilu iyalan abbasu kuma ƙarin dadawa su iyalan manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallam dukan su ba mai da an fahimta sai da haka ba su da tsatso balle a ce su ma tsatsan su ahlul baiti ne ka fahimci magana ba ko daya ai zaka ce babu zaka ce Maryam Qibtiya ta haifi Sayyidina Ibrahim to amma ai bai girma ba saboda haka ba watan ma'ana ba manzo Allah ba yadda zuri'a ta wajen ko dayan su a to ita kam dama nan ba su ne alu aliyin din ba kuma ai in ka lura shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin kula Allah ya bashi na musamman yana da ƴaƴa amma duka ƴaƴan daga wajen mata ɗaya ne saboda kar ma su taso wannan suna ganin ƴan ɗakin mu sun fi ƴan ɗakin ku sai Allah ya zabi duka su zama ta wajen iyalinsa ɗaya kawai sannan da suka girma kuma wasu suka rastun suna ƙanana mazan saboda ba zai dan manzon Allah ya girma kuma bai zama annabi ba ai an zama ba a kai Yaquba ba kenan ko dan shi Yaquba ya girma kuma ya haifi annabawa ko shi yasa ake cewa Yusuf al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ko to saboda haka sai Allah ya sa duka mazan suka rastun suna ƙanana an haife su balle a ce bai da iyaye maza sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi amma sai ya karbe su tun suna ƙanana matan kuma sun girma amma Allah ya hana kowacce ta zama tana da zuri'a nata ita ma in ba na Fatima ba dan da a ce wasu su su ma suna da zuri'a sai da Ummu Kulthum ko sai da Zainab ko suna da iyaye su ma da sai a fara cewa jikokin manzo Allah ta gidan wani sun fi jikokin ta gidan wani sai a fara neman a shiga tsakaninsu a rika cewa ai ku yan gida kaza kun fi yan gida kaza to sai Allah ya zabi duk su zama ta wajen tsatso daya dan kar ma a sami wannan duka dai wani nau'i ne na inaya na Allah subhanahu wataala kula ta Allah subhanahu wataala ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am to Allah ya sa na sani sai dai lokaci ya nusa kwarai na'am mutum ne ya zo gida ya ce salamu alaikum sai aka ce mashi maraba wannan daidai ne ko ba daidai ba ne da shi da su duka ba su gama abin da ya kamata ba a shi bayan ya yi sallama ya kamata ya nemi izinin shiga hatta ta sta'ani su watu sallimu ala ahliha su kuma ya kamata su amsa mashi sallama su yi mashi izinin shiga shi sai ya ɗaya sallama su kuma sai suka amsa amsawan izinin shigowa ba amsawan sallama ba an fahimce ni to abin da yafi dacewa su ce wa alaikumus salam sai su ce maraba a shigo ko shi ma ya ce to ko zan iya shigowa a ce eh to bismillah ka shigo wannan kuskure ne mafi kyau a amsa ma mutum sallama idan yayi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni da idan mutum idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an maku gaisuwa to ku amsa da irin gaisuwan da aka yi maku ko kuma akwai amsa da wajja tafita shine wa rahmatullahi wa barakatuhu ko ku a akalla dai ku mayar da irin abin da ku aka fada maku na ban ji ba ko wanda ba musulmi ba in yace maka assalamu alaikum sai ka ce kai ma wa alaikum eh na akram ka yawa yace sallama salamun alaikum ya wadatar ko ko assalamu alaikum duka sun inganta saboda in ka lura a qur'ani duka sun zo ko wa salamun ala ali yasin ko wa salamun haka gaya nan ala nuhin fil alami ko wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya ko saboda haka duka sun zo amma dai wanda ya shahara a sunna shine assalamu da ta'rifi amma tunda salamun din ma ya inganta da tankiri a qur'ani saboda kan an fade shi ma ba kuskure bane lokaci dai akramakum Allah to na'am na'am Nana Khadija ita ta haife su gabaɗaya amma Sayyidatuna Maryatul Qibtiyya ita ta haife Ibrahim amma duk sauran ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba Ibrahim ba to ta wajen Nana Khadija ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su sallu ala nabiyil karim اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين